Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a mai albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'azu. Kallo ya koma babban birnin New York na Amurka, inda taron Majalisar Dinkin Duniya na 78 ke gudana, kuma ake sa ran cewa batun sauyin yanayi yana kan gaba a cikin abubuwan da za a tattauna. Babban daraktan Majalisar Kolin Sauyin Yanayi ta Najeriya, Dr. Salisu Dahiru, wanda ya halarci taron, ya shaida cewa jakadan Amurka kan al'amuran sauyin yanayi John Kerry ya yi wani yunkuri da zai gano yadda za a taimaka wa ƙasashe masu ƙananan ƙarfi shawo kan matsalar methane, wanda ya fi dukkanin iskar da ke janyo sauyin yanayi illa.
Kokarin da kaman shi John Kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonukan da suke sarrafa wannan iska, kuma suke da fasahan sarrafa iska din nan, kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da kasashe marasa ƙarfi domin a yi kokari a dakile yawan wannan iska a cikin muhalli baki daya. To sun sa Najeriya a cikin manyan kasashen da za su yi hulɗa da su, wadda mun zama kaman jakadu kenan na wannan kungiya, kuma a Afrika mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe. An yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya, kuma da matsalolin da ƙasashen suke fuskanta domin a san yadda za a kullo wa irin taimako da za ya kamata a yi musu.
Idan muka waiga taron kasashen Afrika kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin Nairobi a farkon watan nan, kuma inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan Dr. Dahir Muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin kasashen Afrika kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar kasashen nahiyar Afrika. Akewu zai ɗora ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron.
Nasara ta biyu shine Afirka sun yadda akan climate finance. Akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan 20, wanda ya kauce daga kan wancan dala biliyan 2 da ita Majalisar Dinkin Duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita. Amma ita wannan 20 billion din da aka yi signing aka yi da ita, an san daga ina za ta zo, wanda daga private sector ne, kuma an san ina za ta shiga. Amma a baya ana ta magana 100 billion, ba ma wanda ya san daga ina 100 billion din za ta. Sannan ba wanda ya san a ina za a saka ta.
Shi kuma Dr. Nazifi Umar Alaramma na tsangayar kimiyyar fasalin ƙasa na Jami'ar Yusuf Maitama-Sule da ke Kano ya ƙara kan bayanan yadda mahaukaciyar guguwar iskar da ake fama da ita a duniya, da masana suka ce tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri wajen haddasa ambaliyar ruwan da ta yi na sanadiyar rasa dubban rayuka a gabashin Libya.
Lokacin da ita daga matsarafin da sanyi ta arewacin duniya ko kudancin ta tsakankin da tsakiyar duniya ta ciki, sun yi da suke yi da tsarki inda ɗanɗan duniya sun ce da sun ce kwana ba ta yi tana zai tarin kacin sun tarin kwana tana wurnawa wato kuma ana cuci a kaɗi tana kakantanwa. Da suna kasantar waɗannan su ne ta ƙara ƙarfi ko ba iya duk ne ta ɗanyi ta cikin da shi kuma yake sa ta wannan ba. A'a, shi kansa doron ta haɗa nuna duniya ta zaɓar da duniya. Lokacin da ta za ta zo tsakiyar duniya sai ta fara jirgi wani gudun saboda wani gudun su suna na misalin a jirgin zirin. Ilimin ya ƙaru. To inda ilimin nan ya ƙaru sai ya kirɓe su ko ta zo tsirga. Zan wato jirgin da yake da tsananin ƙarancin jirgin da mai tsirgin da zafin da yake jirgin. Sai ta sai ta tsamurkawa tana zagaya tana kasantarwa tana zagaya wannan tsirgin. Ya zama fito za ta yi wannan tsirgin tunda mun faɗa cewa ta zuci ita zuci iska ta bari inda yake da ke ɗan yi fito inda yake da ke yi. Ta bi rana sosai ta bari zuci fito inda rana take sosai. To a sanna fito ta zai wannan fito ta zai mutum zuci ne ta ta kasanta na to zira zai masu ɗan ai tun ya kasu ɗan ne ɗan ne ɗan ne ɗan ne. Ta yi mun mutum zuci ta zuci zuci ba. Ta yi ta zuci ta zuci zuci ba. Ta yi ta zuci ta zuci ba. To dukkan da zuci da ta yi zai tsiri da zuci ta yana ta yawo da ita. Shi ne tana kasantarwa tana kaɗawa da zanen ta buga ta da zanen ta buga ta.
A nasa ɓangaren kuma, Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero da ke Kano, a bayanan da yi wa Baraka Bashir bayan tambayar da ta yi mishi ko shin Morocco ne kawai za a iya samun girgizar ƙasa a Afirka, sai ya ce.
A kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar ƙasa ko kuma aman dutse. Su masana ilimin ƙasa sun san cewa ita Afirka kamar nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta. To daga nan kowace nahiya ta balle daga Afirka sai ta zamanto kasar ta zamanto dankara take ba ta da motsi, abinda ake kira stability, babu ba ta motsawa. To amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar ƙasa ba. Ko da mu nan a Najeriya ai an sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar ƙasa ce, amma ba girgizar ƙasa ba, abinda ake kira tremor, wato motsin ƙasa an sama a Kaduna wajen ƙwai din nan, an kuma sama a ainihin wajen Abuja, Oyo ma an sama. To kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar ƙasa a Afirka ba. To amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar ƙasashe irin su Pacific, wato can gefen Amurka ta ɓangaren yamma, Amurka ta kudu da ta arewa, ya fi shafar ƙasashe irin su Asia ta gabas mai nisa, sai kuma ƙasashe irin yankin Atlas Mountain ɗin inda kamar Morocco take, da kuma ƙasashe da suke yammacin duniya ta ɓangaren yamma mafi kusa, wato kamar Turkey da ƙasashe masu kuma da wannan.
Sauraro, yau za mu dakata a nan, amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu, za mu dawo da wasu bayanai cikin shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adnan Umar Abdulhamid da Dr. Dahiru Salisu da Dr. Nazifi Umar Alaramma, sai Dr. Dahiru Muhammad da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, musamman ma Baraka Bashir da Suleiman Abo daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu, ake mana fatar alkhairi.